الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمعلوم أيها الإخوة الأعزاء أن لا إله إلا الله تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقين. كما أن محمد رسول الله تمنع أن يتبع أو يطاع من سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمراء أو مشايخ وأولياء فيما جاء به رسول الله إلا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي لا بد من توحيده بالطاعة والمتابعة، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا بد من توحيده بالعبادة وحده دون سواه. يا إخوة، تقومنا وأن ماكو سنا تدمو كلمة مي جرمة، وأن كلمة مي ببمتي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيو وني يتنا ننسوا مي هذا مسلمي دا أتنا تدسو كلمة شهادة. Menene dalilin zaɓar kalmar shahada a Yahudu ba a kanta a maimakon waɗansu ɓangarori masu ɗumbin yawa na addinin Musulunci, waɗanda jama'a ke kishirwarsaninsu kuma suka jahilce su? Shin yanzu akwai wani musulmi a doron ƙasa wanda bai san ma'anar la ilaha illallah ba, bayan ko gashi da shekaru 20 ko 30 ko 40 ko 70 ko 80 jif a cikin addinin Musulunci? Yana furta wannan kalma safe da yamma, yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana zikiri da hailala da istighfari. Sai akwai buƙatar mutumin da yake cikin wannan yanayi tunatar da shi ma'anar kalmar shahada. Amsa a nan kwarai, akwai buƙatar tunatar da ɗaruruwa kai dubbai daga cikin al'ummar musulmi a yau ma'anar kalimatu shahada. Ba wai ina kiran mu bane ba don mu furta wannan kalma don ajiya ko shekarun jiya, ba mu furta ta ba, mu zo yau mu furta ta. Ba wai ina kiran mu bane ba irin kiran da nake wa musulmin da bai shiga musulunci ba don ya zo ya yarda da musulunci a matsayinsa na addini. Kira ne na faɗakarwa da tunatarwa dangane da matsayi na wannan kalmar shahada da irin bambancin da take da shi da sauran kalmomi, tare da yin tsokaci akan waɗansu daga cikin sharuɗanta waɗanda tilas ne a same su kafin ta yi tasiri game da dukkan mutumin da ya furtata. Kalimatun shahada ita ce da'awatul haqq, kira na gaskiya da Ubangiji ta'ala ya tilanta shi cikin littafinsa a cikin suratul Ibrahim, yace lahu da'al, cikin suratul Ra'd yace lahu da'awatul haqq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay' illa kabasati kaffayhi ila al-ma' ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ظلام. للي ga Allah kira na gaskiya yake tabbata, kira na akai ta ji da ibada kar a garwaya ki da wuri, ayata da shi a matsayin sa na rabbu, a matsayin sa na ilahu wanda yake da sunaye tsarkaka sufofi mafiya cika da batsewa. Amma waɗanda duk ake kira ba Allah ba, waɗanda duk ake roƙon su ba Allah ba, to babu yanda za a yi su ansa wa mai kiran su, face yadda mabukaci idan ya ga girgije a sama zai mika tafin hannunsa ya ce ruwa ya zubo, ko kuma idan ya hango ruwa a cikin rijiya ba tare da guga ko igiya ba ya mika tafin hannunsa wai domin ruwan ya taso ya fada a tafin hannunsa ya samu abin da zai haɗiya domin ya kashe kishirwarsa. Yadda hakan ba za ta yi ba, haka dukkan wanda ka kira ba Allah ba, ba zai amsa kiranka ba. Wannan wanda ba Allah ɗin ba, ko da mala'ika ne, ko da annabi ne cikin annabawa, ko da manzo ne cikin manzanni, ko shehi cikin shehuna, ko wali cikin waliyai, domin amsa kira haƙƙi ne na Allah shi kaɗai, banda shi babu mai amsa kira. Amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Wane ne ya isa ya ansa kiran wanda yake cikin tsanani idan ya kiraye shi? Wane ne ya isa ya ansawa wanda ke cikin halin ƙaƙanikayi, wanda larura ta kammasa waye sai an saki masa lokacin da yake raye ballantana ya yaye abinda mutum ke ciki na musiba da wahala ballantana ya sanya kuka zanto hali gobi a bankasa ba mai yin wannan sai Allah ba haka sai ya kururuta cewa a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bautar tare da Allah da shi ma za a bauta masa ba Allah ba a kiraye shi ba Allah ba a yi rantsuwa da sunansa ba Allah ba amsa babu da haka sai Allah ya ce kalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin waɗanda suke daukan wa'azi ballantana su tabbatar ma Allah irin wannan haƙƙi kalimar shahada ita ce al-kalimatu tayyiba da Allah ya ambace ta cikin suratul ibrahim alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa furuha fi samaa tu'ti ukulaha kulli hizbin bi idhni rabbiha kadhalika yadribu Allahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun ubangiji ta'ala ce shin baka da masaniya game da daddadar kalma misalin daddadar kalma fa kamar misalin bishiya ce daddada wadda ta kafu ta hanyar jijiyoyi da sayoyi a cikin ƙasa sannan itatanta ya tsaya gingiringim rassanta suka baje suka bayar da ganye suka bayar da ya'ya a amfana da inwata a amfana da ya'yanta a kowane lokaci ba a rasa alheri cikin da ita in kakar ya'yanta ne a samu ya'ya in ba kakar ya'yanta bane ba a samu inwa tare da ita dan a inwata a kusa da cikin tsananin zafin rana misalin irin wannan bishiya mai wannan tasiri da wannan amfani haka misalin daddadar kalma yake Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri sai ya fassara abinda ake kira da al-kalimatu tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah matsayinta idan ta tabbata a cikin zuciyarka wato ta yi jijiya da saiwa kenan daga nan sai rassanta su bayyana a cikin gabanka hannu ido gani kunne ji da dukkan sassaninka sai kuma a amfana da ita da daddadar kalma da za a ji daga wurinka daga al'umarni da kyakkyawa hannu daga mummuna sada zumunci wa'azi karatun qur'ani zikiri hailala duk kamar tsaya ne da wata tabbuciya da ta samu asali da jijiyoyi a cikin zuciya ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatu shahada ita ce wato alqawlu sabit da Allah madaukakin sarki ya ce sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ubangiji ta'ala na tabbatar da mummune da fadi tabbatattan fadi kalmatu shahada a cikin rayuwarsu ita take furtawa da baka sannan ayyukansu da maganganunsu tafsiri ne na la ilaha illallah duk abin da zasu yi suna neman yarda Allah kuma suna yin abin kan koyarwar manzon Allah La ilaha illallah suna neman yardan Allah ba sa neman yardan kowa Muhammadur Rasulullah abinda duk zasu yi na magana ko aiki suna dora shi akan sikelin manzon Allah in manzon Allah ya ce ayi su yi to mummune Allah yana tabbatar da su akan haka anan cikin rayuwar duniya kalmar shahada ta zame musu abokiyar zama cikin kabari kalmar shahada ta musu jagoranci har su shiga cikin aljanna manzon Allah ya fassara wannan cikin hadisin Tirmidhi kalmar shahada ita ce at-tayyib min al-qawl wa hudu ila at-tayyib min al-qawl وهدوا الى صراط الحميد عبد الله بن ابي سي ان كمساوا مممني ان غانر دسو مهمانتين غاني دداتن زنتي الطيب من القول دداتا cikin zantuka kuma yafassara ta cewa ita ce kalmar shahada sannan ita ce kalmar taqwa da Allah ce walazimahum kalimatat taqwa wa kanu ahatta biha wa ahliha sannan ita ce wanda dukkan annabawa suka yi kira zuwa gare ta walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut wannan cikin suratul nahl kenan a cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun gabaɗayan annabawa sun yi kira ne zuwa ganin kalma kalmar wannan ita ce mabudin shiga aljanna kamar yadda za a fahimta ka karkashin hadisin Ibn bin Malik dake cikin sahih al-Bukhari ita ce take rarrabe tsakanin kafiri da mummuni da ita ne ake tsare jinin mutum a kuma tsare dukiyarsa ba za a yake shi ba ballantana aka ce shi ba za a ribace dukiyarsa ba a matsayin ganima matukar ya furta ta in ko bai furta ta ba aka zo jihadi da jininsa da wato ainihin dukiyarsa duk sun zama halal a kashe shi kuma a ribace dukiyarsa a matsayin ganima amma kalmar shahada ce ke ba mutum tsaro da kare masa rai da kare masa dukiya sannan domin ta ne aka yi yakar kafirai umirta an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
a sanadiyyata ne in ta inganta ake karɓan dukkan ibadoji da sauran ayyuka, in bata inganta ba ake rushe dukkan aiki da ayyuka da ibadoji. Awwalu ma yajibu al mukallafi tasfiyu imani, da wannan karba ne ake kulla soyayya kan ko gaba, wanda ya furta ta ya tsare haƙƙinta ya zama dan uwanka, ko gari ya sha bamban, ko kabila ta sha bamban, ko launin fata ya sha bamban, wanda ko ya kangare mata ya kafirce mata, ko ciki ɗaya kuka fito kai da shi ɗan tagwaye, to ka zama abokin adawa gare shi, ya zama abokin adawa gare ka. Ita ce raba gardama tsakanin tafarki na gaskiya da tafarki na bata. A takaice, in muka tuna muke ta kirara wannan kalma da zaƙulo na soshi na Qur'ani da hadisi da maganganun zaratan malamai tun a da da yanzu, ba za mu je ƙarshe ba. Wannan kalma tana da sharuɗa, dole ne musulmi ya yi ƙoƙarin aiwatar da ita a cikin maganganunsa da ayyukansa. Ko da in na ce kawo sharuɗin kalmar shahada baka haddace su da ka ba, amma mu lura da maganganunka da ayyukanka ka cika waɗannan sharuɗa sab. Cikin sharuɗinka na farko ya kasance wanda ya furta ta ya san ma'anarta, domin wanda ya furta ta in bai san ma'anarta ba, ba za ta yi masa amfani ba, bai ma san abin da ya furta ba, ba za ta tsare masa dukiyarsa ba, ba za ta tsare masa ransa ba, ba kuma za ta samar da shi daga wuta ta kai shi gidan aljanna ba. Dan ka'ida sai in mutum ya gina ta kan ilimi, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa ya'lamun man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lamu. Dole sai in mutum ya faɗi kalmar shahada ya san me yake faɗa, ya san me ta kore, ya san me ta tabbatar. Wannan sharadi na farko wanda dole sai da shi. Rashin sanin ma'anarta ne ya gadarwa waɗansu daga cikin musulmi, su a wurinsu ba bambanci tsakanin la ilaha illallah da la rabba illallah. Sai su ɗauka al-ilahu shi ne rabbu, idan ka yadda da Allah shi ne rabbu, mahalicci, mai arzutawa, mai talautarwa, to ka zama musulmi, ko da ba ka kaɗaita shi da ibada, ko da kana shirka, ko da kana bid'a, ko da kana shirme a cikin rayuwarka. Ita ko da a ce rabbu shi ne ma'anar ilahu, idan mutum ya ce la ilaha illallah daidai yake da la rabba illallah, ba duk gabaɗayan Qurayshawa musulmai ne, kuma duk gabaɗayansu yan aljanna ne, domin sun yadda da cewa Allah rabbu ne, sun yadda da Allah mahalicci ne, sun yadda da Allah mai arzutawa ne, sun yadda mai talautarwa ne, sun yadda mallaka sama da ƙasa duk nashi ne. Abinda ba su yadda ba, dan me za a kaɗaita shi da ibada shi kaɗai, suka ce wannan ba su yadda ba. Amma in ka tambaye su waya halitta sama da ƙasa, za su ce Allah. Wal in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Inda za ka ce mulkin sama da ƙasa na wane ne, za su ce lillah. Waye ubangijin al'arshi, za su ce Allah. Allah waye wanda idan ya nufate ka da musiba ba wanda ya sai baka kariya, in kuma ya baka kariya ba wanda ya sai cutar da kai, za su ce Allah. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard, wa yake arzuta ku da sama da ƙasa, sama ruwa ƙasa ya fitar da tsirrai, za su ce Allah. Amma tare da haka kace ku zo ku bauta masa shi kadai, sai suka ce a ja'al al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un udam, yanzu a dunkule alloli gaba daya, ba za a yi tawassuli ba, ba za a nemi taimako ba, ba za a nemi agaji a wurin Lata da Uzza da Hubal da Manata, duk waɗannan ba salihai ba ne ba, ba nagartattu ba ne ba, ai mu ba ta muke suna kasewa ko rayawa ba, ba sa iya kasewa, ba sa iya rayawa. Amma abinda muke ce a kama kafa da su, bukatu na kurkusa a tambaye su, ma za su iya. Wannan shi ne maganar manzon Allah, ya ta kiransu suka kafirce, suka ce san ba su yadda ba. Allah ya rubuta unwani a kan su cikin surat Saffati, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, idan an ce da su la ilaha illallah sai su yi girman kai, su ba su yadda ba. La rabba illallah sun yadda, la malika illallah sun yadda, la razika illallah sun yadda, la waye waye illallah sun yadda, komai sun yadda, amma la ilaha yu'badu illallah sun ce ba mu yadda ba. Idan ka ce a kirayi Allah shi kadai, sai su yi bore. Idan ka ce a haka Allah da waɗansu waɗanda za su kusanta mutum da Allah, sai su yadda. Allah haka Allah maɗaukakin sarki ya ambata cikin suratul zumari, da zaran an ce da su a kirayi Allah maɗaukakin sarki shi kadai, sai ba su yadda ba. Ku kirayi wani wanda ban da shi sai sun yadda. Ubangiji ta'ala kuma ya tabbatar wanda suke kira din, ko su kira da sunan wasila, ko su kira da sunan ceto. In ma da sunan ceto ne, ceto mallakar Allah ne. Qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un wa idza dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Yan an ce a kira Allah shi kadai, kar a hada shi da kowa waɗanda ba su yi imani da lahira ba, sai ransa ya baci. Sai ka jima wai Allah shi kadai, ba za a hada da wani ba, ba za a kama kafa da wani ba, sai su damu. amma da zaran an kira wani wanda baki ba sai su yi murmushi su ce eh wani kan ahli ne, wato an kira wani wanda ba Allah ba. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al aliyyil kabir. To kada dole sai mutum ya san ma'anarta, in bai san ma'anarta ba za su yi masa amfani ba. Na biyu, ya gaskata, kar ya kasance ya san ma'anar ya karyata irin yadda munafukai suka yi. Munafukai sun fi kowa sanin ma'anar amma sai suka karyata. Na uku, ya samu yaqini a cikin zuciya babu shakka. Na hudu, ya samu ikhlasi. Ikhlasi shine wanda babu nifaka a ciki, babu shirka, ya tsantsanta ibada ga Allah shi kadai. Na hudu, wato shine ikhlasi kenan. Wato na biyar, a samu alqabul, ya karbi duk abin da kalmar shahada ta zo da shi na sako, kar ya mayar da martani. Na shida, ya kasance ya rusuna, ya miƙa wuya. Na bakwai, ya kasance tsantsanta ibada ga Allah shi kadai. Na hudu, wato shine ikhlasi kenan. Wato na biyar, a samu alqabul, ya karbi duk abin da kalmar shahada ta zo da shi na sako, kar ya mayar da martani. Na shida, ya kasance ya rusuna, ya miƙa wuya. Na bakwai, ya kasance ita ce abin kauna a wurinsa sama da kowa, kar ya kaunaci wani wanda ba Allah ba, irin kaunar da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dai a tafiye ta ‘yan uwa, ma'anar la ilaha illallah, ai babu wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah maɗaukakin sarki. Wanda suka take kauna, suke girmama shi, suke imani da shi, suke fatan rahmarsa, suke jin tsoron azabarsa. Wanda suka take fara sanawa lokacin da duk wata musiba ta faru, tuntuɓe za ka yi, ba wanda kake fara sanawa sai shi Allah maɗaukakin sarki shi kadai sai ka kira shi. Mummune na gari wannan ita ce siffarsa. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuntuɓe suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, birki suka taka ya shanye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mota ta yi tagal-tagal za ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba sa kiran kowa sai Allah. Allah kun ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun. Ma'ana Muhammadur Rasulullah kuwa abinda yake nufi, gaskata manzon Allah cikin duk abinda ya kawo na labari, labarin da annabawan farko da al'ummatai na farko da labarin abinda zai zo nan gaba, abinda zai zo kafin tashin kiyama, saukar annabi Isa, bayyanan mahadi, bayyanan dujjal, hudowar rana ta yamma, azaban kabari, ni'imar da ke cikin kabari, sannan da abinda zai zo bayan kiyama ta tsaya, na wuta da aljanna, na hisabi, na awon ayyuka, gaskata manzon Allah cikin duk abin da ya zo da shi, duk abin da ya inganta ta fuskar hadisi manzon Allah ya kawo, wajibi ne mutum ya gaskata shi. Gaskata shi din nan ɗaya ne daga cikin bangalorin yardar ka cewa shi Rasulullahi ne. Abu na biyu, yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi. Abin ya yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba, abin ya dace da abin da malaminka ya ɗora ma a soro ko a makaranta ko ya tukar da abin da malaminka ya ɗora ma, abin ya dace da abin da sarkinka ko hakiminka ko gwamnanka ko shugaban ka take so ko bai dace da shi ba, ya dace da abin da iyayenka suke ko so ko baya so, dan manzon Allah a wurinka kai musulmi ya fi uba, ya fi uwa, ya fi sarki, ya fi hakimi, ya fi gwamna, ya fi shugaban ƙasa, ya fi dukkan wani wanda ka taɓa sani a duniya. Da haka sai kake fifita ka yi masa ɗa'a sama da riwa kowa ɗa'a. Za ka yi wa mahaifinka ko malaminka kara ne yayin da ya kasance abin da ya faɗa ya dace da na manzon Allah sai ka bi, lokacin nan manzon Allah kake bi. Amma daga lokacin da mahaifinka ko malaminka ko shehinka ko waliyinka ya gindaya wani abu da ya takaro da abin da manzon Allah ya zo, to a nan gurin za a gane yiwuwa ka fi so. Da zaran ka bi manzon Allah, to ka fi san manzon Allah sama da waliyinka, sama da shehinka. Ba wai ba ka kauna shehin ba ne kana son shi, ba ka kauna waliyin ba ne kana son shi, ba wai ba ka kauna uwa ko uba ba ne duk kana son su, kana girmama su. Amma ai wani uban ya fi wani uban, wata uwar ta fi wata uwar, wani matsayin ya fi wani matsayin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aishi ne shugaban duka gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da uwa da uba da sarki da shehi da kowa, manzon Allah ne ke sama da shi. Kaga kai masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi, baka neman shawarar kowa. Idan uba ya umarni ko shehi ko malami sai a nemi shawarar hadisin manzon Allah, ya amince abu uba cikin nan, ya amince abu shehi ko wali cikin nan. Amma idan manzon Allah ya ga umarni, ba a tuntuɓar shehi ya yadda ko bai yadda ba, uba ya yadda ko bai yadda ba, uwa ta yadda ko bai yadda ba, sarki da hakimi sun yadda ko bai yadda ba, dan manzon Allah shine shugaban duka sallallahu alaihi wasallam. Shine aka turo mana aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Wanda ya bi shi ya rabota, wanda ya kangare masa ya saba masa ya tabe ya banu ya yi hasara. Tabbas wanda yake wa manzon Allah da'a shine dan aljanna. Mai kangare masa, mai tawilin maganganunsa, mai kauce masa, mai yi wa waɗansu kara ya kyale manzon Allah, tabbas shine ya kama turba da ba za ta kashe gidan aljanna ba. Allah ya tsare mu. Abu na uku, barin duk abin da yake ka daina,
abu na hudu karka yadda ka kuskura ka bauta ma Allah sai da hanyar da manzon Allah ya zo da ita wuridi irin na manzon Allah zikiri irin na manzon Allah haylala da istighfari irin na manzon Allah domin a yanzu idan aka ce ga zikirin manzon Allah ga na wani wanda ba manzon Allah ba na manzon Allah shike hada kan duniya amma da zaran ka bar wanda ba na manzon Allah ba sai ka kama na wani shehi kace shi zaka yi ba abin da zai sa kai mai inkari ne kuma ina kyale shehin ka na kama wani shehin da wasa bo in wani na uku ya zo ya ce ba ruwan shi da shehin ka ba ruwan shi da shehi na shi kuma ga sabon shehin sa yau yayi masa rajista kuma shi zai bi ba mu isa mai masa inkari ba in wani na hudu ya zo ya ce duk shehu nan guda uku ya mutu tawaye ga sabo fil ba mu isa mai masa inkari ba kuma ba yanda za a yi shehuna su haɗa kanmu ba su isa ba wallahi tallahi sun yi kaɗan domin kowane shehi yana da gari yana da iyaka yana da wani adadi na biya manzon Allah ko baya da gari baya da iyaka baya da adadi na mabiya wama arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakin aktharun nas la ya'lamun anan cikin garin Gano akwai unguwa ta wani shehi ce idan ka je kai wurin wani shehi ba a yarda ba akwai wata unguwar kuma ta wani shehi ce in ka je tambarin ko ba a yarda ba akwai wata makabarta ta wani waliyi ce ba ta dukkan waliyi bace ba akwai wata makabarta kuma ta wani waliyi ce amma manzon Allah shine shugaban duka gaba daya ba masallacin da zaka je wanda manzon Allah ba ya da rabo a ciki amma akwai masallatai da makabartai da zawiya da dakuna na ibada inda zaka je wani shehin yana da rabo a wajen wani shehin baya da kaso a wajen wani shehin yana da mabiya a wajen wani shehin baya da mabiya a wajen manzon Allah ne shehu duka sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah ba akwai yore tun tube akwai yore ya kuskure akwai yore tun tube akwai yore ya kuskure tunda ba masumi bane zai iya wa fitu zuciya zai iya wa ya jahilci abu ya san wani abu bai san wani abu ba amma in dai ibada ce in dai hanyar a tafi aljanna ce babu hanyar da manzon Allah bai sani ba babu abinda manzon Allah ke jahilta domin wahayi ake masa kai tsaye daga Allah madaukakin sarki zuwa gare shi bi wasitati jibril alaihi salam amma duk wanda zaka kawo ba manzon Allah ba yana da ranar haihuwa wadda ya zo ne bayan manzon Allah wani shehi yau gaba ɗaya shekarunsa a duniya da zuwa bai wuce shekaru 300 ba yau kuwa da hijiran manzon Allah shekara 1424 idan wani shehi yana da shekara 300 a duniya kadai zuwa yau to shekara 1100 da ta wuce baya wane ne shehin waɗancan mutanen kafin zuwan wannan shehi wani shehin tarihin zuwan sai shekara 700 ko 800 yau ko hijira 1423 idan ka ɗebi 800 zuwa yau abinda ya ragowa na 600 farko ko 500 din farko wannan kafin haihuwar wannan shehin waɗancan musulman na farko wane ne shehin su haihuwa dinsu musuluncinsu yayi ko bai yi ba idan ka ce musuluncinsu yayi a shekinan ta iya yiwuwa musulunci ya yi daidai ko da ba a yi wa wani shehi wali da'a ba idan ka ce musuluncinsu bai yi ba ma'ana zuwan manzon Allah ba ya da amfani ba a fara karɓar musulunci ba sai da shehin ka zo duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya za a yi kuma a faɗa haka cikin musulunci a karɓa menene kuke damuwa lokacin da aka ce a tsantsanta manzon Allah da biyayya me yana damuwarka a ciki in har ka damu lokacin da aka ce kar abu kowa sai manzon Allah wallahi baka san shi ƙarya kake in kana son shi za a ga kayan murmushi fuskar kana an nuri cewa manzon Allah kai dai za a yi wada shehuna fa sai a ce sai a kwatanta maganganun sunan manzon Allah in sun dace su ma a bi su in ba su dace ba a ba su hakuri ba a ce ba a zage su ba a ce ba a tuntunce su amma ku yi hakuri ba za mu bi ku don kun saba wa manzon Allah da ukulla qawli inda qawli muhammad fa ma aminu fi dinihi kam ghamir da haka wannan ita ce shaidawa manzon Allah manzo ne to a yau cikin musulman da ke furta kalmar shahada waye yake da kyakkyawar wannan fahimta gangariyar fahimta game da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan wannan bayani na tabbatar cewa da yawa daga cikin masu sauraro za su gaskata ni cewa akwai buƙatar sake kiran musulmi da wayar da kai da faɗakarwa da tunatarwa ta hanyar ayoyin alkur'ani ta hanyar hadisan manzon Allah ta hanyar maganganun sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da dukkan wani magabaci na gari salihin bawa a ɗauki maganganun su wanda suke fassara ayoyin alkur'ani don a wayar da kan musulmai su gane hakikanin me la ilaha illallah take nufi menene ma'anar muhammadur rasulullahi take nufi yaya alakar ma'anarta da ayyukanmu da maganganun mu a yau mu masu da'awar mu musulmi ne abin da ya daidai mu tabbatar da shi abin da ya kuskure mu gyara dukawa wa dakan ai ba gajiyawa bane ba. Allahumma izil islamul muslimin wa azil shirkal mushrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ihmi hawzata ad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila